demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari na Najeriya ya saba doka ne ganin yanzu fiye da kwanaki 90 baya kan kujerarsa. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, magoya ba da kuma masu ikirarin kare demokradiyya suna ta kada gangunan zanga-zangar neman shugaba Muhammadu Buhari wadda a halin yanzu yake jinya a Ingila ya dawo kan kujerarsa ko kuma yayi murabus. Magoya bayan shugaban su mata su zanga-zangar suka ce atata shugaban ba zai zakuda ba. Ganan dai yayin shimfira da Sadi Shehu Ashaka ya hada mana kan wannan batu.
Sunana da Jaden Yanju, ni ne convener na Concern Nigeria. Ba ku ga abin da ya faru a Libya ba, a Egypt ba, a ko ina ba. Yan Nigeria sun fi karfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Osibajo, sun fi yan majalisar nan. In aka zabe ka, ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba, za a cire ka ne. Dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so.
Aishatu Yusuf ta kungiyar Kwato Matan Chibok ma na ci gaba da nana ta kira ga shugaban da ya ajiye mulki.
A yanzu din nan, shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata. Ya sauka, ya yi murabus. Acting President Osubanjo ya tafi da shi. Yau ya sauka, ya yi murabus. Gaba ɗaya duniya, gaba ɗaya Najeriya, duk abubuwan da ya faru za su yafe, za su ga cewa rashin lafiya shi ne ya sa shi bai iya abin da zai yi ba. Duniya ne nawa take? Wata ran fa gaba ɗaya mulkafani ne fa kawai.
Magoya bayan shugaban sun ji da pipi a nan dandalin Unity Fountain, suna cewa ba inda shugaban zai je ko da kwana nawa zai yi a London. Esther Bullet Leja na daga matan da suka ci su a 2019 Buhari suke so ya sake takara.
Muna tare da shi da bisan 100 bisa 10, muna son abu mu haka. In sha Allah tunan ci, muna son mu ganci akan saman koriya yana nan haka nan dare, muna nan saboda shi. Mulki daga Allah ne, Allah ne ya bashi ba mai kwaci sai Allah.
Sunana ya ukata ciro mun bakan daura. Tun daga na tsitsi zuwa yanzu babu shugaban kasan da zai yi tahiya. Ya dau bayro da takarda ya rubuta, ya bayawa mataimakin shi ya ce ci gaba da rike kasa. Sai Muhammadu Buhari shi ya bi wannan.
Yan siyasar APC irin su Inuwa Haya na nuna rashin lafiya baya hana jagora.
Nasiru Adamu Elika ya tambayi lauya mai zaman kansa Modibo Bakari mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan shugaba da baya kan kujerarsa na tsawon wata uku.
Tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi game da rashin zaman shugaban ƙasa kan kujerarsa. Ofishin shugaban ƙasa wanda aka kafa akan sashi na 130 na sashin mulkin Najeriya, wato 1999 Constitution, ya bada tanadi game da idan shugaban kasa, kamar ina fahimci tambayarka, abinda shafi rashin lafiya kenan. To idan shugaban kasa bai da lafiya, sashi na 145 ya yi tanadi guda biyu. Sannan kuma abun gabaki ɗaya na rashin lafiya shugaban kasa, tanadin da aka yi a tsarin mulkin Najeriya, tanadin kashi uku ne. Na farko irin wanda yanzu yanayin da muke ciki yanzu, wanda shugaban kasa ya yi rashin lafiya ya rubuta ma majalisar a dokoki na kasa, wato National Assembly, wanda aka kafa gargacin sashi na 77 na tsarin mulkin Najeriya, ya rubuta musu akan zai tafi neman jiya magani. To idan ya rubuta musu yadda yayi yanzu din nan, to shi mataimakin shugaban kasa wanda ofishin sa aka kafa shi akan a gargacin tsarin mulkin sashi na 141 na sashi mulkin Najeriya, sai mataimakin sa ya ci gaba da mulki sai lokacin da ya dawo ya rubuta ma majalisar dokoki akan ya dawo yanzu zai kama aikin sa ko kuma ya kama aiki. Sannan shi mataimakin shugaban kasa sai ya daina aiki a matsayinsa na muqaddashin shugaban kasa, wato acting president kamar yadda aka sani yanzu. To wannan shine yanzu marar da muke ciki. Akwai kuma hali na biyu, wanda idan shugaban kasa ya tafi haka don wani dalili wanda kaman kwatsam haka, wanda ba shiri ba zato irin yadda muka taba samu gwamnan Taraba na jiha Taraba dan Baba Suntai wanda ya gabata ya taba yi game da hatsari da yayi. To kaga wannan babu tanadi da babu lokaci da za a iya rubuta majalisa. To wannan idan aka yi kwana 21 a gargashin sashi na 145 a karamin sashi na biyu, to bayan kwanaki 21, to sai sai mataimakin shugaban kasa wanda aka sai ya ci gaba da
mataimakin gwamna da ina ga wancan
kamar wancan mataimakin
ina gane. Oh, misali kawo ka kawo.
Eh, misali na kawo.
Aha, barista, to in haka ne, shin rashin fahimtar tsarin mulkin Najeriya ne yasa wasu suke zanga-zangar neman shi shugaban ko ya dawo ko ya yi murabus?
Eto, Na daya dalilai suna da yawa, amma dai za a iya daukan sa kaman ba a fahimci tsarin mulkin Najeriya ba, ko kuma an fahimci tsarin mulkin Najeriya amma dai son zuciya ya rinjaye mutane, ko kuma wasu dalilai wanda ba za mu iya ganewa menene ba, tunda yake ana ma zarge-zarge da yawa cewa wayannan da suka je din akan titi ba su ne masu aikin ba, suna aikatar ko kuma suna aiwatar da wato kamar wani aiki ne da aka basu, ko kuma wata haya da aka dauka su je su kaddamar, ko kuma wata kungila aka basu don su cima. To kaga a Najeriya kuma yanzu yadda muke dinnan komai harkan kudi mutum ya samu yana iya yi.
Bari samu Dubu Bakari, duk da haka dazu na ji ka kawo kashi na 145 din nan ba na manta ba. Shi mai kashi na 145 da 146 na tsarin mulki suka faɗa ne kan makomar ofisoshin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa akan irin wannan yanayi?
A'a, kamar yadda muka yi bayani na baya, babu wani abu sabo in banda wanda muka yi bayani. Idan mataimaki, idan shugaban kasa bai da lafiya ko ya rubuta ya ci gaba da wannan mataimakin sa, ya ci gaba da rike ofishi sai lokacin da ya dawo, babu kaidajin lokaci da aka yi. Ko kuma in bai rubuta ba, in kwana 21 suka wuce ko wani irin dalili ya hana rubutawa, sai shi mataimakin shugaban kasan ya ci gaba, baya bukatar rantsarwa, sai ya ci gaba kawai sai lokacin da ya dawo, ba sa gagaye da ba. Amma sashi na 146 yana nuna cewa shi mataimakin shugaban kasa yana da iko ya rike ofishin shugaban kasa sa'ilin da shugaban kasa ya samu wata illa ta rashin lafiya ko ta tsigewa, irin wanda yanzu majalisar ministoci muka yi magana in har ta zamana zaman sa akan kujeran ba zai yi ba, nan ding 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 kenan. Wato rashin lafiyan ba na dawowa, ba na warkewa a dawo a ci gaba da aiki ba ne, ko da an warke ba za a samu karfin ci gaba da aiki ba, ko kuma an tsige shi ne, ko kuma ya yi murabus, ko dai wani dalili da ya sa wato wannan kujerar shugaban kasa ta zama kamar korasuwa, ko wani abu ta zama vakan, wato ta zama babu kowa. To shi zai tsare akan kujerar ne ya zama shi ne shugaban kasa mai cikakken iko, wato sassanti president, har lokacin da wa'adin da ya rage wa shugaban kasan ya karasar da wa'adin da ya rage din.
Wani haka dai Barista Modibo Bakari, akwai abin da ya faru kwanaki nan majalisar dattawa, lokacin da shi mukaddashin shugaba ya fita waje, sai ya zama za a ce babu shugaba kenan ko babu mataimaki. Shin shi mukaddashi wane ne mataimakinsa?
A'a, mukaddashin shugaban kasa a lokacin da shugaban kasa ya tafi ya bar shi yana riƙe da mukami, baya da mataimaki wanda doka take gashi wannan mataimakinsa ne, ko ya nada ko kuma a zabe, a yi zabe, sai dai kawai ya ci gaba da hadawa guda biyu kawai, sai dai a nemi Allah ya taimake shi da kuzarin riƙe guda biyu. Tunda dama kowa ya san ofishin shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa dukansu a ƙarƙashin sashi na 130, duka ofis na ɗaya ne a suka raba. Sa'annan kuma wannan dama yana zaune ne kamar za a ce wato spare ne a Turance, yana tsaye ne yana jira ne idan wani dalili ya faru irin wannan din sai ya ci gaba. Don haka babu wani tanadi da aka yi na aikin mataimakin shugaban kasa na mai zama na musamman.
Abinda kuke so mu gano, shin ya nuna waye ne zai zama magajin gari yanzu, idan misali shi mukaddashin zai iya yana tafiye-tafiye bar kasa, ya nuna shikenan ko a ina yake zai ci gaba da mulkin kasa kenan daga inda yake?
A'a, babu. Domin mutane suna ɗauka kaman shugaban majalisar dattawa yana iya zama a madadinsa in baya nan, babu, hakan ba zai faru ba a sa'ilin da yake kan kujerar. Sai dai in wani dalili ya sa dukansu biyu ba sa kan kujerar, ko wani dalili yanzu a ƙaddara Allah ya hana, sai a samu yanzu kamar a larurar da yanzu ake ciki, sai shi ko mukaddashin shugaban kasan yanzu da muke, sai shi ya samu wata larura wanda ba zai iya aikatar da aikin ofis din ba. To wannan doka za ta iya ba shugaban majalisar dattawa, wato senate president, ya ci gaba da yin wannan aikin har lokacin da ɗaya daga cikinsu ya dawo akan kujerarsa, ko kuma dukansu biyu suka dawo.
Wato akwai yanayin da shi shugaban majalisar dattawa zai iya jagorantar kasa?
Akwai sosai ma, idan dalilai suka faru, duka ofishoshin sun zama ko da kotu ne suka tsige su, ko kuma kotu suka soke zaɓensu, ko kuma an tsige su ko rasuwa ko rashin lafiya ko duk wani irin dalili wanda yake sa dukansu biyu ba sa iya aikatar da ayyukansu na yau da kullum, to majalisar shugaban majalisar dattawa, wato senate president, na iya tsare akan mukamin matsayawa, wato mukaddashin shugaban kasa ne ma, ba na vice president ba.
Masu haro, abinda ya sauke na cikin shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Sale Shehu Ashaka da Nasiru Adamu Ali Kaya da lauya Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya daidai da sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.